السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. اليوم وانا سافر ثلاثة أكو جوتر شارع وتنزل القاعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبولا لدري هلو لأربعين دنوخي وانا ثلاثة لعشر دنيا جوتر هلو وتنقيل kalan da albashi shekara 2020. Allah ya saka da mawala masallaci mai albarka da Imam Malik da ke nan ungwarin ruwa kofar fada a cikin garin Kura, karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya, da na dora da gani muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Muna cikin tafsirin sura ta hudu a jerin surorin Alkur'ani daga sama. Tashida a jerin surorin Alkur'ani 28 ko 9 da suka sauka bayan hijira, ta 92 ko 93 a asalin saukar Alkur'ani ita ce suratul Nisa. Karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta 4. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 5. Da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace. نعم الله ولا تؤتوا السفهاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم بارك الله فيك.
Yan wa masu albarka idan kuna tunawa mun ji cewa babban abin da wannan sura take karantarwa shine kula da haƙoƙin masu rauni mata da marayu da sauran gajeru to waɗannan ayoyi da Allah Rahman ya karanta Allah subhanahu wataala yana bada wani raino ne wata tarbiyya ta yadda za a yi mu'amala da dukiya su kuma waɗannan da suke masu raunin ya za a yi mu'amala da su a cikin dukiya ɗin shi ne Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman kada ku baiwa as-sufaha dukiyoyinku waɗanda Allah ya tsayar da rayuwarku a kanta warzu ƙohon fiya amma ku arzurta su a cikin wannan dukiyar wa kusuhu ku yi musu tufafi wa ƙulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana magana wadda take mai kyau za mu yi bayani su ake nufi a nan wa butalul yatama kuma ku jarrabi ku jarraba ku gwada marayu waɗanda dukiyoyinsu suke hannunku hatta idza balagun nikaha har sai in sun shiryu sun balaga sun kai inda za su yi aure su zauna fa in anastum minhum rushdan a wannan lokacin in kun sansani shiriya nutsuwa a tare da su fadfa'u ilaihim amwalahum to ku miƙa dukiyoyinsu zuwa gare su ana ta kuluwa israfan wa bidaran an yasbaru kada ku ci dukiyarsu israfan da barna wa bidaran an yasbaru kuma ai maza a cinye gabanin su girma wa man kana ganiyan falistati kuma wanda ya kasance mawadaci daga cikinku aka bashi dukiyar wani maraya a hannunsa to ya kame gabanin cin dukiyar marayar ita daga dukiyarsa in zai isali ma isiyar da dukiyar marayan daga dukiyarsa shi da yake kula da shi ba daga dukiyar marayan da aka sa amana a hannunsa ba wa man kana fakiran wanda kuma yake mabukaci ne talaka falyakul bil ma'ruf to yaci da abin da shari'a ta yarda yaci daga dukiyar marayan amma ba ta yarda zai karar da ita marayin ya zamanto ya tashi ba shi da komai ba sai za da fatu ilayhim amwalahum da in kun miƙa dukiyarsu zuwa gare su su marayin da suke dukiyarsu ke hannunku fa ashhidu alayhim to ku kafa shaida a kansu kowa ya san cewa kun bayar musu da dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya ife ya zamanto mai bincike ya zamanto shaida ya zamanto kuma mai hukunci waɗannan ayoyi da muka karanta sun ƙunshi gabbai masu dama na daga ciki Allah ya nemi mana bayanin muhimmancin dukiya Allah ya sanya rayuwar mutane akan dukiya dole sai da dukiya za a rayu idan babu dukiya to za a samu tasgaro a cikin rayuwa don haka Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman wato mutane ba za su iya rayuwa ba sai da dukiya a hannunsu a gani nan Allah yana yin tsawa ne ga mutane cewa kada su miƙa dukiya a hannun waɗanda ba su iya tasarrufi da dukiya ba saboda miƙa dukiya a hannun wanda bai iya tasarrufi da ita ba kamar ɗaukar rayuwa ce a saka a hannun mutumin da zai halaka ta an gane ku yanzu misali ka san mutum ya iya tuka mota amma ba ka san ya iya tuka jirgi ba, jirgin sama ba. Za ka ɗebi mutane ka zuba cikin jirgin sama ka ba shi abin da ka ce tuka, ba zai yi ba. In an yi haka to za a mutu ne, an gane. Sannan ainihin suwaye a sufaha da aka faɗa a nan, Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce da Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum, ya ce hum banuka wan nisa, ya ce su ne ‘ya’yanka ƙanana da kuma mata, ba a saka dukiya a hannun ƙaramin yaro, haka nan mata ba a saka dukiya a hannunsu. In aka saka dukiya a hannun waɗannan to an saka rayuwa a cikin garari, an gane ku, an saka rayuwa a cikin garari. Haka Abdullahi ɗan Mas'ud da Al-Hakam ɗan Uyayna da Al-Hasan al-Basri da Al-Farhas suka faɗa, suka ce humul nisa wasubiya, su ne mata da ƙananan yara. Sai ɗan Jubair ya ce as-sufaha anan humul yatama, su ne marayu, an gane ku, wato kar a ba maraya wanda yake yaro ƙarami kuɗi da ubansa ya mutu ya bari, to zai halaka su. Imam Mujahid da ya kirma da Katada suka ce humul nisa, su kuma suka ce a mata kawai ake ne, su ne ramadan as-sufaha ya haɗa, an gane. Ko menene dai waɗannan ɗin sun shiga ciki. Haka nan mutumin da aka gano babba ne amma ko bai iya tasarrufi da dukiya ba, shi ma ba a saka dukiya a hannunsa, da haka Allah sai ce as-sufaha. Lafazin as-sufaha a harshen Larabci ina nufin wawa, ina nufin me wawa, amma as-sufaha a nan ko a cikin Al-Qur'ani tana zuwa da wannan ma'anar ta wawa, tana zuwa da wata ma'ana ta daban. Kaga da Allah sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu, kaga sufaha a can wawa yake, an gane. Dan wawa shine mutumin da baya fahimtar sakon Allah subhanahu wataala, baya fahimtar shari'a, shi abin da yake so ya ko kullum shine menene son zuciyarsa, yana ga Allah ma sai dai zai bi son zuciyarsa. To wannan wawa kenan wanda in kwangila aka bayar a nemo wawa a biya, ka je ka kai shi ka samu wanda ka cancanci a biya ka, an fahimta. To amma sufa hawa nan ba ana nufin wato wawaye irin waɗannan ba, a wanda bai iya tasarrufi ba a cikin dukiya, wanda bai iya tasarrufi ba a cikin dukiya, to kada a ɗauki dukiya a saka a hannunsa. Daga nan ne malamai suka gano al-hajar, wato bankrupting, wato wani mutum wanda ina abin nan za a tsare tasarrufinsa, a ce an hana shi tasarrufi da dukiya. In ma ya tasarrufi da dukiya ya yi a banza, in kai da shi kai a banza, da siyansa da siyarwarsa da kyautarsa da kaza, duk aikin banza ne in ya yi babu. Shi kuma wannan iri-iri ne, wani lokacin akan yi wa mutum hajar saboda ƙaramin yaro ne, wani lokacin akan yi masa hajar saboda ainihin wato mahaukaci ne, mahaukaci ba shi da tasarrufi, wani lokacin aka yi wa mutum ainihin hajar saboda ina da tauyayyen hankali ko ina da tauyayyen addini, an gane. Wato hankalinsa tauyayye ne ko addininsa tauyayye ne, ba ana nufin irin kamar mata da aka ce addininsu yana da tawaya akan abin da ya shafi suna al'ada, ba ba wani ake nufi ba, wannan ba shi da wani uzuri, amma za a ga mutum ne ba mai kula da addini ba. To shi kuma kula da addini ina saita tunanin mutum ne, sai zama to inda ya kula da addini to sauran al'amuransa ma sai su zama to a tsari, sai su zama to inda ya kamata su kasance. Da ya zama ballagaza ban kaura akan addininsa, to za ka ga ya zama ballagaza ban kaura akan dukiyar da take hannunsa, saboda haka sai ya masa hajar. In ba haka ba zai tozarta dukiya ya saka rayuwar mutane a cikin damuwa. To kuma wani lokacin akan yi wa mutum hajar saboda basussuka sun masa yawa, ta yadda ba zai iya biyan bashin da yake kansa ba. To in masu bashin suka kai shi ƙara wajen alƙali, sai alƙali ya tsare tasarrufinsa da dukiya. In ya saya ya sai banza, in ya sayar ya sai roƙo, in ka saya ka sai banza, in ka sayar masa ka sai roƙo, duk abin da ya samu za a karba ne a rage waɗanda suke bin sa bashi bashin da suke bin sa yanzu abin da za a masa kawai a cikin rayuwa shine gaba da ta gaba da Allah ya ce warzuquhum fiha lafazin arrizq anan ana nufin al-infaq cewa ba za a ce dan karamin yaro ba ne ko dan ina da wuta ko dan mahaukaci ba ne ko dan ba shi masa yawa ce shi kenan ba shi ba ta a'a dole a ci da shi a sha da shi a bai da shi da haka Allah ce warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf duk da Allah ya ce a musu wannan punishment ya ce a hana dukiya a hannunsu saboda a hana ka dukiya a hannunka ladabtarwa ce a ba ka ga yanzu ba wai dukiyarka ba ce wani ya karɓa ya aka ce an hana ka hajar a ciki Allah ne bai baka ba asali amma sai ka ji baka jin daɗi haka ne ko ba haka ba ne haka ne waye hana ka mai bayarwar da ya hana ka to shi wannan mai bayarwar ya bashi amma an kwashe saboda mummunar tasarrufin shi zai damu ko ba zai damu to da haka anan sai a rarrashi zuciyarsa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana mai daɗi an gane kada a yi masa mari da tsinke da ka a rarrashe shi wanda na abin da ya sa ka kwace dukiyar na a hannunka ko aka hana ka dukiyar na a hannunka saboda rayuwa tana da tsayi ba san yaushe za ta ƙare ba a yadda kake tasarrufi da dukiyar nan za ta zo ta ƙare nan kusa ko baka san ina rayuwarka za ta je ba sai a bashi misali ai ga mutane na yana ganin su ko tsofai tsofai da su suna tara gaita a gani su ji wancan kofar gida su tsaya su koma kofar wancan gida su tsaya su zo suna neman taimako suna neman bara suna kaza suna kaza ana yi ko ba a yi ko ka gan shi game abin nan tsofai tsofai da shi amma ya ɗauki gara ya tafi gona a lokacin da ya kamata a ce ya huta an fahimta yanzu shi wannan abin da ya kamata ina masallaci ya tare ba abin da zai yi daga sallar walaha sai ya fita ya tafi masallaci zai zauna ya zahar ya abin da ya ɗan yi bacci karatun alkurani ya tasbiya ya tahmidi ya takbiri ya ci abincin rana ya yi kaza 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 ya kuma jira la'asar an gama la'asar ya ɗan yi abin da ya zo ya zauna kuma ya jira magariba an yi magariba ya zauna zuwa isha aka gama ya je ya shiga gida a yi ɗan abin da aka yi kuma a kwanta abin nan can ƙarshen dare a tashi abin da ya kamata kenan amma saboda rayuwar ba ta ginu ba tun da farko yanzu dole zai ɗauki gara ina ɗan shekara 70 shekara 80 ta fi gona kuma ba gonarsa ba gonar ruwa an fahimta akwai retirement age idan ba ka ji wannan lokacin ba ka yi ritaya ba to yanzu wannan ina ba da labarin cewa ka sami tarwatsewar al'amari a cikin rayuwa to da ka sai a nuna masa irin waɗannan to abin da ake maka gudu shine a lokacin da aka zo irin wannan yanayi shi yake maka tsoro in ba ka da kowa ba ka da komai akwai matsala a bashi baki a rarrashe shi shine Allah ya ce qulu lahum qawlan ma'rufa an gane sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai yi umarni da a ringa jarraba marayu gabanin a danka dukiyarsu a hannunsu gabanin a danka wa maraya dukiyarsu a hannunsa a gwada shi har sai an gano cewa ina da nutsuwa ta wadda in an sa dukiya a hannunsa zai iya rike ta sai da ba zai zama to liability nauyi akan mutane ba an gane ku da Allah ya ce hatta idza balagun nikaha lafazin hatta idza balagun nikaha malamai sun ce sun yi sabani sun karu juna sani da me yake nufi da nikaha wadansu malamai sun fassara da al-hul wato har sai lokacin da suke iya idan yaro ya kwanta ya mafarki ina saduwa da mace kuma ya zamanto ya ga ruwa ko kuma bai ga ruwa ba to ya kai wato ya balaga in yana da hankalin da za a bashi dukiyarsa a wannan lokacin sai a bashi amma yawancin malamai suka ce
abinda ake nufi shine albulugh, wato in ya balaga. Kuma balaga takan sha bamban daga namiji zuwa mace, da kuma irin yanayin da suke samun balaga din. Wani lokacin da namiji yakan samu yanayi zamanto ya balaga, ko dai ta hanyar mafarki, ko kuma a'a ainihin wato a ga waɗansu abubuwa sun bayyana a jikinsa, ko kuma a'a ainihin ya zamanto ya kai waɗansu shekaru, waɗanda wanda ya kai waɗannan shekarun, to ya zamanto ya balaga kenan. An gane waɗanda suka ce ana nufin mafarki sun kafa hujja da hadisin Abu Dawud, Allah ya ƙara masa yadda, wanda ya rawaito a Rahma da wanda ya rawaita daga Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yadda, yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddace wannan kalma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ina cewa la yutma ba'da ihtilam, in dai mutun yayi mafarki to babu mareci a bayan wannan. An gane ku? Wala kuma ta yaumin ila layl, kuma ba a yin azumi na magana tun daga safi har dare. Mutum ya ce yayi bakance yayi ina azumin magana ba zai magana ba, wannan ba musulunci bane. Lafazin la yutma ba'da ihtilam, wannan malamai sun fahimce shi fahimta iri biyu. Shin wanda yake maraya ne in yazo ya balaga sifar maraici ta rabu da shi, ko kuwa ana nufin cewa wanda duk yi mafarki idan zai iya kwanciya da mace in babansa ya mutu bayan wannan mafarkin nasa ya zama shi ba maraya bane? Guda biyu duk malamai sun faɗa. Wadansu suna ganin cewa maraici ina sahibtar mutum har ƙarshen rayuwa, in dai ka same shi daga ido kuruciyarka to har ka mutu sunanka maraya. Wadansu suna ganin kana zama maraya ne idan babanka ya mutu gabaninka balaga, kuma ina kana fita daga sifa ta maraici daga lokacin da ka balaga, kana balaga shikenan ainihin wato ka tashi daga maraici ka koma sauran mutane. Magana mafi inganci, maraici in mutum ya dauke shi sifa tun yana karami, to sariya, sifatun sariya wato tana togewa a cikin al'amarinsa, ko yaushe za su fanta shi za a ce maraya ne shi. An gane ku? Waɗanda suka ce ainihin hakanan sun kafa hujja da hadisin Nana, insha Allah ya ƙara mata yadda da watanta daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salasatin, an dage alqalamin zulumi gaban mutane uku, an sabi hatta yahtalim, daga karamin yaro har sai lokacin da ya kwanta yi mafarki, yayi mafarki ina saduwa da mace, ya ga ruwa ko bai ga ruwa ba, in dai yayi mafarkin yana saduwa da mace kuma yana jin dadin saduwa, to wannan ainihin ya balaga. Wa anin na'imi hatta yastayqif, haka nan an dage alqalamin rubutun zulubi daga mai bacci har sai lokacin da ya farka. Wa anin majnun hatta yufiq, haka nan mahaukaci har sai lokacin da ya samu lafiya. To wannan wanda yaro namiji in ya kwanta yayi mafarki ina saduwa da mace dai ya balaga, ko da ya gama ni ko bai gani ba. An gane ku? To mace kuma fa? Ita ma in ta yi mafarki namiji yana saduwa da ita kuma tana jin daɗin saduwa, ita ma hukuncinsu ɗaya da namiji. An gane ku? Waɗanda suka ce sai ya shekara 15 sun yi aiki amfani ne da hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, wanda suka ruwaita da sanadin sanadi zuwa Abdullahi dan Umar, ita an kawo ni gaban annabi sallallahu alaihi wasallam randa aka yi yakin Uhud, saboda in shiga cikin masu yin yaki sai manzo Allah bai bani dama ba. Lokacin yace ina dan shekara 14, amma lokacin da aka yi gazotul ahzab, gazotul khandaq, da aka kawo ni saboda tsakanin yakin Uhud da gazotul khandaq shekara guda ne, ita lokacin na dan shekara 15 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isa ibane dama na shiga cikin mayaka aka je da ni wajen yaki. Wannan sai nuna ya zama mutum kenan, ya zama namiji, da aka zai iya shiga cikin mayaka. An gane? Da haka ne Umar dan Abdulaziz, Allah ya kara masa yadda, yace lokacin da ikai da wannan lokacin da wannan hadisin ikai masa da yi wannan hadisin, sai ce inna hadha al-farq bayna as-saghir wal-kabir, wannan shi ne bambanci abinda yake raba tsakanin karamin yaro da babba shekara ɗaya ce in kana shekara 14 kai karamin yaro da ka kai 15 ka ci cikin manya me ma'anar wannan magana alƙalamin da yake kan kowa kai ma ya hau an gane da kai da wanda yake kowa yawan shekaru a duniya yanzu da hukuncin kuda an gane amma malaman da suka ce wanda aka ga wani gashi ya fito a jikinsa wanda yake mai kauri a gefen farjinsa ko abin nan wannan sun yi sabani amma magana mafi inganci wannan ma alama ce ta balaga kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka ko kalli hadisin Ahmad bin Hanbal wanda ya ruwaita da sanadi zuwa Afiya Al-Qurazi Allah ya kara masa yadda yace an kawo mu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Banu Qurayza lokacin da aka kawo mu sai ce a duba gaban kowa daga cikin mutane yara da ake ganin kananan yara ne a duba gabansa sai ce wanda duk aka ga gashi mai kauri mai baki ya fito a gabansa sai sa a yanka shi an gane wanda kuma ba shi da gashi mai kauri a gabansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaji shi Afiyatul Qurazi sai ce shi ina cikin waɗanda ba su yi gashin ba ina cikin wanda aka saki amma daga baya shi ya mutu ba Yahuda ne na Banu Qurayza an gane to saboda haka wannan ina nuna mana kenan idan karamin yaro sai aka duba gaban sa sai aka ga gashi irin na manya ba gashi wanda yake dan jan nan da yake fitowa ba a'a wanda yayi kauri ya zama baki to wannan ainihin shi ma ya balaga an gane wannan hadisin ahlus sunan al-arba'a gabaɗaya sun fitar da shi wai wa Tirmidhi yace hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce to dai haka malamai suka tattauna mace kuma suka ce ana gane balagarta da lokacin da magana ta juye ta zama ta mata afwan shi ma namiji ana gane balagarsa da soyawar muryarsa da zai zo sai magana sai ka jiyo kamar muryar mahaifinsa to ya balaga an gane muryarsa ta zama sautin rijal muryar manyan maza to ya balaga to haka nan mace idan muryarsa ta koma irin ta manyan mata to ita ma ta balaga haka nan ainihin idan aka ga alamun girma sun kama ka irin ta yi mama to wannan ya nuna ta balaga sai aka ga tana sha'awar taba maza ko tana sha'awar maza su taba ta ko sun taba ta tana yin abin da babbar mace da namiji ya taba ta take yi to ita ma wannan ta balaga regardless shekarar ta nawa ko kaza mace tana riga namiji balaga da haka yin aka ce ɗa namiji ya shekara 15 a wannan ƙa'idar shekara 9 to mace ta balaga da haka yi tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya bar ƴarsa ta shekara 9 a gabansa bai mata aure ba to duk abin da ta yi zunubin yana kan shi yanzu kun ga ga tura nan ko da mulkin mallaka sun sa mana tunani sai yarinya ta kai shekara 18 ta gama ɗin ma sai ta yi gobe ai karatu take yi za ka za a aure da ita amma sai kai da za ta ci gaba da karatu wannan kuma illa ce da aka zo aka saka cikin al'ummar musulmi tunda an yanzu wannan abin da kuke gani jama'a waɗansu musulmai fa suna ganin laifi ne ma a aure da ƴa shekara 9 to 18-17 ma ka aure ran ce kai ne to abin da yake damun al'umma ita ce ta yanar gwada ta ai a wannan lokaci ai kaza bai kaza ba ai wane ne ai mai ije mai idawo abin da bai baka mamaki kuma ga kananan yara suna haihuwa a wannan age din ta hanya ta mummunar hanya amma baka ji ana yaya ta wannan magana yanzu akwai yarinya tana nan shekara ta 11 ciki ne da ta haihuwa ko yau kuma wani mutumin banza ya mutu amma rurrufa magana ake ba a so ma mu da muke yawon wa'azin maguzawa ka je ka ga inda a cikinsu ake samun irin wannan kisan yari ya yi shekara tara shekara goma wani ya lallaba ya mata ciki tana na haihuwa ko ya koko ne amma idan aka zo zancen aure mutane su dinga zini ne yanzu wannan yar wannan yarin ya ta zai wa aure to da haka dole musulmai sai mun dawo hayyacinmu kuma wannan in disguise ana saka kana aibanta annabinka kana wawantar da addininka addinin musulunci ya ce a aurar da yara tun kafin idanun su bude kafin yarinya ta kai tana sha'awar namiji desperately a yi mata aure nana Aisha da aka yi mata aure kama ta je tana wasa a cikin yara ai haka dai sai zuku tana wasa a cikin wanda yara aka je aka kamo hannunta aka zo wanka ma wanka aka yi mata lokacin ba ta yi wanka kanta wanka aka yi mata wanka aka sa mata kaya aka kama hannunta aka ba matar da za ta kai ta gidan manzo Allah kamar unguwa za ta raga ta fa ta je ta kai ta gidan manzo Allah suka dan zauna can manzo Allah ya shigo da kaza 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 aka zauna wannan din ta tashi ta fita ta batta nana Asma'u yayi ta tazo aka yi waye 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 abun da ya faru ke za ta wai ai ya ta girma a gidanka ba matar ka bace kawai abin da ake cewa shine idan ana yin wannan mu'amala da kananan yara ta mummunar hanya kuma su samu juna su haihu lafiya to lallai an yi da su ma ta hanyar aure ba matsala a ciki to me isa mutane suke constituting akan haifar da matsala akan na aure Allah wanda aka wuce ta mummunar hanya to da haka dole sai mun dawo waɗannan turawan sun riga sun shiga jikin mutane sun yi musu mummunar illa yanzu kowa tunaninsa kenan sai an gama makaranta sai ta gama makaranta kuma kai rashin sa gabanin ta gama makaranta makaranta ta gama da ita jiya nake ganin wani clip da yake yawa wani malami ina karantar da yara ina rubutu akan allo sai ɗaya daga cikin yaran ta ce Allah gafarta malam ta ce sa wata biyu kenan ban gajar mota ta tazo ta faka ba wata biyu kenan ban gajar mota ta tazo ta faka ba me take nufi da jar mota al'ada shi sai ya gane sita tun daga wannan lokacin da aka yi wannan gyaran har yanzu motar ba ta sai yanzu ta tsaya wata biyu ba ta tashi ba sai ta ce eh haka ne sai ce to ba wani abu za ka yi ta wajen gyara suna dai ta tattaunawa ƙarshe sai ce ke wai ina ta ƙoƙari na ta wai idan na bari magana nan ta abin nan wane ne zai to za ta tsakanin ni da ke sai ce haka kace ta ita to shi kenan yanzu zan faɗa kowa ma kowa ya san me yake ciki a yana wani abin yake faru ina jin kuna da labarin ɗan jami'a wata mata jikarta ta samu ɗan da za a yi masu wanda za ta aura uban da yake sai ta yi jami'a ta zo tana tafiya jami'a yarinya ba ta so amma an ce sai ta yi jami'a ta haƙura a can ta je ta yi ciki kuma uban sai ya ɗauke ta sai ya kai ta ƙauye wajen kakarta wajen uwarsa ke in ta je can ta haihu ai kaga ba a san me aka yi ba a gari shi ke nan ta je can ta haihu aka abin nan to ita kakar shi ne idan aka je aka ce wannan fa sai ta ce ɗan jami'a ne ɗan jami'a ne ta ga daga kyau ko ba ta faɗa to da haka dole waɗannan abubuwan a reality abu ne waɗanda suna faruwa kuma kwanaki ne muku wani karatu ko na gaya muku wata magana wajen karatu a yanzu duk namijin da yace in ya auri mace ina jiran sai ya je shi zai kawar mata da budurci da abin da ake gani to ya yi kuskure saboda bincike ya tabbata budurcin ƴamata ina kaut ina gushewa ta hanyoyi masu yawa kuma hanyoyin nan yawancin ƴaƴanmu mata yanzu suna yi na daga ciki yawan zirga-zirga suna yi ko ba sa yi shi kansu zuwa makarantar ba zirga-zirga bai idan baka gano wannan ba ta fara tana kankanuwar yarinya ta je ta dawo ta je ta dawo yanzu zaka ga ta girma ta bude ana yi ko ba a wanda lokacin da suka faru ita kuma mace dukkan da irin wannan soyayya ya samu a jikinta to tana budewa na daga ciki daukar ruwa ko daukar abu mai nauyi in general yara mu suna daukar ruwa ko ba sa dauka tun tana karama karfe shi da za ta so ta zo ta dauki ruwa ta buga kuma ta dauka ta tafi ta zago a rijiya ta dauka ta tafi ana yi ko ba a shi ma yana sa budurce ya kauce daukar kaya mai nauyi ga mace hakanan tsallaka abu kamar za ta zo ta tsallaka kwata ta bude kafafunta ta buda yau ta buda gobe ta buda yau ta buda gobe wannan shi ma yana kawo mata da budurci ina daga cikin abin da yake kawar da budurci ainihin guje-guje da tsalle-tsalle yanzu suna yi makarantu ko ba sa yi suna yi za ka je ka ga ana suna yin ƙwallon ƙafa za ka tara suna yin taekwondo za ka gani suna yin ta abin nan volleyball ƙwallon hannu ba wanda ba sa yi kuma yarka ta yi irin waɗannan makarantu to yanzu wannan hatsari banci ma da aka fito da shi shine weekend games asabar da lahadi za ka zo ka tarar duk asabar da lahadi yanzu sun kusan yin tren ɗin masu gaba ana haɗuwa maza da mata ga shi kiyanci da aka sake fito da shi wai mata wai tai cadet mata yar scout mata yar kaza mata yar kaza mata yar kaza duk suna yin waɗannan abubuwan da yin su su a haƙƙinsu yana kawar musu da budurci ka san matar da ka aura ta yi wannan abin ka san ƴarka ta yi wannan abin in aka zo aka ce ba a ga budurcinta ba ita tana da laifi da haka ba sai lallai ta sadu da namiji ko namiji ya sadu da mace yanzu budurcinta yake kaucewa to kuma na daga ciki overstay in ta wuce lokacin da ya kamata ta yi aure shi ma yana sa budurcinta ya kauce ɗaya yarinya ta shekara 18 karka ce yau ka biyu za ka same ta wata na da wani budurci da kake jiran wai ka sadu da ita ka ga abin da ake ganin alama kai kawo mata da budurci ba nan ka gani ba don ta yi overstay to ballantana ta shekara 20 ta shekara 20 da wata ta kai 30 ba wata ta kai 30 da ɗan kawai yar shekara 30 da budurwa ka aura sai dai ka ce kawo ruwa da ba ta taba aure ba ko budurwa ce ga wata yin shekara 30 tana da jika ita kuma yanzu ta yi aure da hala budurwa ce ba budurwa ba ce to saboda haka sai mun lura da waɗannan abubuwan jama'a dole mu dawo hayyacinmu mu dawo ba wani ɗan gata a duniya irin musulmi to da haka komawa baya ne ci baya ne mutum ya ajiye koyarwar addininsa ya kama ta zamani wannan ci baya ne to da haka sai mu gaya kanmu gaskiya mu gaya kanmu abin da ya dace to kuma sannan idan ana so har waɗannan abubuwan da suke faruwa yau sai a ce wajen haihuwa ana mutuwa da yawa ana kaza ana kaza ka koma da ake aure at young age matan suna mutuwa kamar yanzu dalilin haihuwa mahaifiyarka za ta gaya maka lokacin da aka kawo ta gidan mijinta ba ta matan canza shekarunta ba ko shekara ta 9 ko shekara ta 10 ko shekara 11 a wancan lokacin ba ta yadda ma ya ta fara al'ada a gidan iyayenta abin kunya ne a ce ya ta fara al'ada a gidan iyayenta ba haka ba ne to kuma wannan lokacin kai ta haife ka ta haifuwanka ta haifi kananka ta yi kaza ta yi kaza tana na haɗe yanzu ba ta mutu ba kai kuma ga yarka sai da ta gama jami'a sannan ka aure da ita ta ji haihuwa ta mutu yaushe ake mutuwa yanzu ne ake samun cases na mutuwa a wajen abin a wajen haihuwa me dalili to ya tabbata dai ba karancin shekaru ne suke sa a mutu ba yayin haihuwa ko bai tabbata ba ya tabbata kenan ba karancin shekaru ke sa a mutu a wajen haihuwa ba kaddara ce take sa a mutu amma dai yanzu kifin na waɗanda ake shakara a wajen da su don karin wajen haihuwa su mutu sai sun girma yanzu sun fi girma idan aka suka yi aure wajen haihuwa wannan kawai shi ne bayani shi ne da sabu
bayan
ta yi aure ko to kun ga a cikin Genesis na Yahuda suna cewa in mace ta kai bai kamata ta wuce shekara biyar namiji bai sadu da ita an gani to in ka sadu da ita ta hanyar aure ba ta yaɗe ba ne
ai da kuma shi din don don to da kuma mamba da yawa an shekara da shi da to muna hanya
to
ko suke hakiri cewa kada a bar yawa
to ka gani wannan file kace
Jeffrey Epstein
yace da aka fito da shi wannan file din an samu waɗannan da suke fada da cewa ba za a aure da yara kanana ba an same su suna mu'amala da mata ta mummunar hanya in shekara da shekara shida duk ba ku gani an gane to saboda haka waɗannan abuwa ne ku gane wato ba wani abu ake yaƙa ba musulunci ake yaƙa kuma mu mun yadda a yaƙi musulunci da aka sai su fito suna ƙatar manzon Allah ya aure ya shekara tara ya yi kaza ya yi kaza wasu ma suna cewa wai dalilin da ya sa wai ba ta haihu ba kenan Allah ya tsine wa magareci mace nawa ta shekara ashirin sannan aka aure da ita kuma ba ta haihu ba yanzu ina da kyar yanzu da can da nake gaya muku yarinyar sai da ta gama jami'a sannan ta aure yau shekara ta bakwai ba ta haihuwa desperately yanzu da tana neman miji haihuwa kai ba su yi a cikin watan nan suka fita kasar waje saboda a je a yi mata ko da sheko wani abu shekaran jiya ko shekaran jiya wancan babanta ya kira ne ke da sun dawo haihuwa lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima haihuwa ta Allah ce shi yake bayar da ita ga wanda ya ga dama kuma ya hana ta ga wanda ya ga dama iba wani maza zalla iba wani mata zalla ya cudanya wasu iba su maza da mata kuma ya mai da wanda ya ga dama ba karare wannan ba zai haihu da aka shekaru ba sa da taminin a haihu ko karare
kawai kallon na jito ya fi tana cewa ma su kwakwai mace ana tana ana kwata ba sa picnic da aka bugu wasu ke sun ba ta aure da rubu suna ta faguwa a cikin jin na maguwa guda in ba ta haihuwa
haka ne ita ya ji wata likita tana cewa su kwayakwayen haihuwa kwayakwayen abin nan na kwayakwayen mace da su ake samun liƙa a haihu na namiji ƙaruwa yake yi amma na mace daga lokacin da aka haife ta raguwa yake yi ina raguwa ne duk lokacin da ta kai ita aure ba ta yi ba to yana raguwa ina raguwa ina raguwa ina raguwa sai ta kai inda kuma sun ƙare yanzu kwannata ba zai barbara ba in an barbare shi ma ba abin da zai yi da ke sa su muna da su da yawa sai ka je a kama maka profesa wance profesa wance profesa wance ta zauna boko ya sa ta ƙi yin aure sai da ta zama kaza a boko ta zo ta yi auren tana nan sai ta aura ta saka amen ɗalibinsa za ta gani kana so ka ci jarraba ita ka aure ne in ta zo kun abin nan ta gaba ta samu ciki ba sai ta ce kana so ka ci jarraba ita na sake ka ba ni takarda waye aura waye saka me dai ka jami'ai mutum kika da irin wadannan mata suna nan sun kika kusan ba wata jami'a da zaka je dubata da wannan case din to da haka jama'a mu daure mu tsari musulunci wallahi billahi tallahi shine tsari tabbatacce shine tsayayye shine mai amfani shine mai fa'ida kuma shi yake haifar da da mai ido kuma ita ce hanya kadai kwaya dai mai bullewa wanda ba wannan ba ba ta bullewa muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai abin da muka faɗa kuma ya zama daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana tafiya dai tana ta tahowa imamu ku kawo komai ba daga imamu Malifa an gane ranar juma'a mai zuwa insha Allah za a fita to Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum ورحمة الله.